الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان وتا شاتر قوتا ربيع الأول شكرة دبو إيريه إدى أربعين دأوكو هجرة من زنسيرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شينكم يداتي دا أشيرند شدا قوتا قوما شكرة تدبو بيو دا أشيرند لا شكرة ميلادية زام تقبل دكرتوني إن شاء الله تعالى أتكلتافم من البركة وقاية الإنسان من الجن والشيطان واللفر بابا مالمي الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى يوم وإذا ما أمن تاب أجياء من سياني ديدي قد مالني كمان بياني قمدا هل الجن يتناكحون ويتناسلون شنش الجنوسنا أورتيا كمسنا samun tsatsu ma'ana ana samun zuriya da aya tsakanin su to wannan gabar muka karanta zamu tashi gaba ta gaba yau aljinnu tashhadu lil mu'adhdhin yawm al qiyama aljannu za su yi wa mai kiran sallah shaida ranar tashin alkiyama malai ta rawal bukhari an abi sa'id al khudri radiyallahu anhu Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lahu hakika annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace masa yace wa Abu Sa'id kenan inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata annabi yace masa hakika naga kai mutun ne mai son zama a cikin dabbobinka da kake kiyo kuma kai mutun ne mai son zama a cikin daji idan ka kada dabbobinka zuwa daji ana kiyo to kai abu ne da yake nishadantar da kai zama a cikin dabbobinka da kuma zama a cikin dajin fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika idan ka kasance a cikin dajinka ko a cikin dabbobinka fa adzanta bis salati sai za ka yi kiran sallah ma'ana lokacin sallah yayi a cikin dajin za ka yi sallah to ka yi kiran sallah kamar wannan abu ne guda biyu a cikin kalma guda ɗaya umarni ne guda biyu ka yi kiran sallah sannan idan za ka yi kiran sallar farfa sautaka bin nida'i to ka ɗaga sautinka da kiran sallar kada ka ce tunda ni kaɗai ne a cikin daji babu kowa ai ba sai nayi kiran sallah ba a'a annabi yace kai kiran sallah sannan idan zaka yi kiran sallah kada ka ce tunda ni kadai ne bari nayi gurgudan yadda zan ziyar da kaina annabi yace a'a daga murya ka yadda kake a masallacin ungoku ko kuma yadda ake yi a masallacin ungoku idan ba kai ne ladani ba to kai yi shi haka me yasa sai annabi yace la fa innahu yadda al'amarin yake yadda sha'anin yake لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه النبي يتي سبوده بابو wanda zai ji sauti karar sautin jan sautin mai kiran sallah daga cikin mutane ko aljinu ko wani abu ba ce sai yayi shedawa wannan mai kiran sallah ranar tashin alkiyama sai Allah madaukakin sarki ya sanya aljinu da mutane da bishiyoyi da kasar wajen da duk dabbobin da suke cikin dajin da komai da komai kamar yadda hadisin yace wala shay'un kaga shay'un din ya shafi komai da komai komai ya shafe shi to komai sai ya zo ya bada shaida a gaban Allah madaukakin sarki ya ubangiji na juwa ne yana cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai an bada shaida akan haka kaga kira sallah ba karamar al'amari bane wannan na ɗaya daga cikin kamar yadda na faɗa wancan karin hadisan da malami suke cewa lalle kiran sallah ya fi limanci kamar yadda malami suke sabani suke cewa da limanci da kiran sallah wanne ne ya falala wasu malaman daga cikin hadisan da suke hujja da shi akan falalar kiran sallah game da limanci suka ce akwai wannan hadisi shi limami ai ba a ce kowa zai mai shaida ba ina fata an fahimta amma aka ce shi lada ne gashi nan komai sai ya ba da shaida a kansa yanzu gurgurdan yadda maryaka take kaiwa duk inda take kaiwa to duk abinda sautin ka ya dira akan sanan tashin alkiyama sai Allah ya sa ba da shaida akan ka Allah ya sa mu dace wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul adhan باب رفع الصوت بالنداء كان امام النسائي ده ابن ماجه ده سن فتر دسو ا cikin sunan nasu sai malam wahidi yace walizalika saboda haka ne ma tajidu shaytana la'anahu Allah zaka samu shedan Allah ya la'ance shi idza sami al adhan duk lokacin da yaji kiran sallah jara ba'idan sai ya gudu yayi nesa da inda ake kiran sallah wannan shine kaidar shedan duk lokacin da shedan yaji an fara kiran sallah to zai bar wajen saboda haka inda ake kiran sallah ka san babu shaidan a wajen yawa saboda haka zai gudu daga wajen wa ahdatha biraqan yana tayin hutu yana tayin tusa me yasa yake wannan tusa saboda wai ta hana shi jin sautin kiran sallah ina fata an fahimta yana gudu yana tayin yana ta fitar da hutu dan wannan sautin da yake fitarwa hana shi ya saurari abin da mai kiran sallah yake faɗa hatta la yasma'u nida har ya kasance baya ejin kiran sallah لانه سما لتي لو سمعه da ace yaji wannan kiran sallah da mai kiran sallah yake yi la shahida lil muadhdhin yawm al qiyama to ko yana so ko baya so ala ragmi an fi sai ya bada sheda wa mai kiran sallah ran tashin al qiyama a gaban Allah ina fata an fahimta inda yaji tunda Allah madaukakin sarki ya kaddara dole sai ya zo ya bada sheda yace naji ni ma yana fada kaga bakin ciki yake yi kenan wa huwa aduwwul mu'mini sama la yace kun gani ba maki mu'mini ne duk abin da ya san mu'mini zai samu alkhairi baya kaunarsa fa kaifa yashadu li aduwihi taya za a yi sheda ga wanda yake makiyin sa ne to wannan ɗaya daga cikin illa kenan da malamai suke ambata a game da abin da yasa shedan yake guduwa lokacin da ake kiran sallah saboda baya so yayi mu'mini sheda ranar tashin alkiyama daga cikin malamai suka ce duk inda ake kiran sallah yan uwa shedan baya wajen shi sa ko da akwai wani asar na sayyidina Umar yace ko idan kaga alamun shaytanu suna neman bujuro maka lokacin da kake tafiya a cikin daji yace to ka fara kwalla kiran sallah zaka neme su ka rasa ina fata an fahimta ko a cikin gida ne kake jin wani motsi da baka yadda da shi ba kake ganin wani abu ne yake so firgita kai raza naka kwalla kiran sallah insha Allah ta'ala zaka neme shi ka rasa ko da mutun ne irin yara masu yin aljanu haka sa bakinka a daidai kunnan sa rangada masa kiran sallah insha Allah ta'ala aljannin zai tafi saboda duk inda ake kiran sallah aljanni baya waje saboda haka ɗaya daga cikin illar shine shedan baya so yayi sheda sannan nabi baya iya zama a duk inda ake kiran sallah malai ce rawa malikum kul wal bukhari wa muslim an abi hurairah radhiyallahu anhu hakanan imam malik ya fitar da hadisi da imam al bukhari da muslim daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace idza nudiya lis salati idan aka kirayi sallah addabara shaytan wa lahu buratun sai shedan ya juya baya ya fita da gudu yana yin hutu yana hutu yana fitar da iska hatta la yasma'a ta'zin har ya kasance baya iya jin kiran sallah dan baya so ya ji kiran sallah fa idza qudiya nida idan aka kammala kiran sallar aka gama kiran sallar aqbala sai kuma ya dawo sai ya dawo kuma sai ya cigaba da aikin sa hatta idza fuwiba bis salati har sai kuma lokacin da aka fara iqama shine at-tafwib iqama kenan Allahu akbar Allahu akbar zuwa karshe to shi ma nan ba iya tsayawa sai ya ƙara guduwa adabara sai ya ƙara guduwa hatta idza qudiya at-tafwib har sai an gama iqama kuma aqbala nan ma kuma sai ya ƙara dawowa ba zai fa ban mutane ba ba zai rabu da mu ba sai ya ƙara dawowa hatta yakhtura bayna almar'i wa nafsihi har sai ya rinka darsa wa mutun tsakaninsa da zuciyarsa ya rinka raya wa mutun wasu abubuwa marasa kyau a cikin zuciyarsa aina a lokacin da ka shiga cikin sallah kake sallah ya kulu zai rinka ce maka udhkur kaza udhkur kaza da ka shiga sallah sai ya rinka ce maka tuna kaza tunda kaza kaza fa da kai shi a baya ya wuce tuno shi zaki abu kaza bayan ka gama sallah ɗan uwa haka ne ko ba haka bane dan mun san haka da zarar ka shiga sallah sai ga wani abin da ka manta shi ba sai ga ana tuno maka da shi na sha buga mana misali wani fan aka ce Allahu akbar aka tare sallah wallahi ya fita daga cikin sallah kenan ya fita daga cikin sallah in kaga ya dawo sai lokacin da aka ce assalamu alaikum sai tana fa ashe sallah aka gama shi sa an sha zuwa fa ayi sallah ɗan uwa limami ya rafka nuwa ma mu dubba san an yi rafka nuwa ba sanu ana yi a zo ayi rafka nuwa kaga kowa ya wuce kawai wai sai an gama kuma sai a rinka tunani anya ku ba ayi kaza ba sai a rinka tunani anya ba kaza akai ba anya ba kaza akai ba kaga da ufa talib wal matlubi kenan Allah ya kyauta to shedan kenan idan aka fara kiran sallah sai ya gudu da an gama kiran sallah kuma sai ya dawo sai rinka bin duk inda ya san wasu musulmi suna zama masu niyyar su tashi su je su sallah sai rinka darsa musu a cikin zuciyarsu ku ci gaba da hirarku ku ci gaba da kasuwancinku ku ci gaba da abubuwan da kuke na rayuwarku akwai sauran lokaci ai ba a tada sallah ba ai ba a yi kaza ba sai ga mutane sun shagala gashi an yi kiran sallah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda ya alula ya zo ya zauna a cikin masallaci yana jiran sallah ladan sallah ake rubuta masa ladan sallah ake rubuta maka to wannan ne baya so ka samu dabbakin ciki wannan ne baya so ka samu sai ta gaya maka sai kaga mutum bai tashi ma alula ba sai ya ji an fara Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sannan zai dauko buta yace zai alula to ina wannan ladan zai same shi sannan sallar da yake sai ga ta zo raka'a ɗaya ta kwace raka'a biyu ta kwace bai samu su daga cikin raka'o'in ba yayi asara to idan ma ya ka dage din ka ce sai ka zo ka yi alula ka bada masa ƙasa a ido ka zo ka shiga masallaci ka zauna to nan ma ba ruba zai dake ba da an tada iqama sai ya ƙara guduwa ana gama iqama kuma sai ya dawo cikin masallaci to shine kuma sai ya rinka biye na darasawa mutane cewa gashi tuna kaza sai ka gaba ɗaya ka kasa jin daɗin sallar gaba ɗaya shi sa a cikin hadisin Bukhari da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man tawadda'a nahwa wudu'i hadha wanda ya alula irin alulan da ne inji annabi hadisin sayyidina Uthman yace sannan ya sallaci raka'o'i guda biyu bai yi zancen zuciya a cikin su ba sai duk zunubansa gaba ɗaya an gafarta masa ɗan uwa zai yi garaba ta ce da annabi ya bada ita ce duk wanda ya je alula irin alula annabi kaga irin alula annabi abu ce mai sauki kowa zai iya zuwa ya koya sannan raka'a biyu ne na fala ai ba walace da su ba amma inda gizon yake saka shi ne annabi ya ce ba kai zancen zuci a cikin wannan sallar ba kufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk abin da ya gabata na zunubanka an gafarta maka Allah ya ba mu ikon samun wannan falala amma dai da wahala gaskiya saboda shedan yana da matsala gaskiya Allah mana tsari da sharrinsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lima lam yadhkur hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam salla shedan zai rinka cewa tuna kaza irin abinda ma da baka tuno shi baya cikin ranka amma sai zai rinka tunatar da kai shi har sai mutun ya rasa raka'a nawa ya sallata haka annabi ya ce hatta la yadri kam salla har mutun ya rasa ma raka'a nawa ya sallata raka'a biyu ne ko raka'a uku mutun bai sani ba wa hadha lafzul bukhari wannan lafazin bukhari ne malai ce mata tantashiru shayatin wanda lokaci shedanu suke fitowa al intishar shine lokacin yaduwa lokacin da kowa yake fitowa ya shiga harkokinsa yanzu mu a duniyar mu ta mutane ai kowa ya san lokacin da mutane suke fitowa da zarar an ce safiya ta yi karfe 7 karfe 8 to shine za ga kowa yana fitowa mai sana'a yana tafiya sana'arsa ma'aikaci ya tafi aikin sa dan kodago ya tafi kodagonsa kowa ya nufi inda abin zaka ga in ka fita da titi ya cika makil da mutane kowa ya tafi harkokin sa amma idan ka fito irin karfe 10 nan ko 11 sai ga kuma wadancan mutanen duk suna ina kowa ya ji ya kama gurbin da yake sana'a sai ya ci gaba da harkokinsa sai ga babu mutane da yawa kamar da safi to wanda lokaci su shedanu suke fitowa irin wannan fitowar da yawa abin da yasa ya kamata a ce mu ƴan adam mun san wannan saboda lokacin fitowar su lokaci ne na zahama za su fito da yawa, kowa ya fito, wancan ya fito daga ramin sa, wannan ya fito ya sako daga kan soro, wannan ya sako daga kan bishiya, kowanne ya fito daga inda yake kunce, zai tafi neman abinci shi ma. To a lokacin mu ɗan adam kuma sai mu yi taka tsantsan a wannan lokaci dan kada matsala ta faru. To shine Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, saboda soyayyar sa a gare mu ya nushar shi da mu, ya fadakar da mu dan mu san haka. Malai ce fi sahihaini, ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim an Jabir radiyallahu anhu qala, daga Jabir dan Abdullah al-Ansari Allah kara masa yarda, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi, yace idza kana junhul layl aw amsaytum, idan farkon dare kasance shine junhul layl, farkon dare lokacin da rana ta fadi, lokacin da ake ta kirayen magriba din nan, to shine farkon dare. Idan wannan lokacin ya kasance, ko kuma idan kunyan matayi kenan, shine amsaytu. Fa kuffu sibyanakum, sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ba mu wasu ka'idodi da dokoki ga su kamar haka kusan guda biyar. Yace fa kuffu sibyanakum, na farko ku riƙe ƴaƴanku. Yan uwa ya kamata mu lura da wannan umarni na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kyau. Galibi ba mu kulawa da shi, kuma ana samun matsala. Lokacin da ake kira-kirayen sallar magriban nan, lokacin da rana ta faɗi, da ragowar rana ɗin nan, a lokacin za ga yara sun fi fitina, sun fi tsalle-tsalle, to a lokacin kuma shaidanu suke fitowa. Sai Annabi ya ce, to irin wannan lokaci sai a kama yara a zaunar da su, duk yaran da suke waje sai a ƙware a ce aje aka kamo su, aje ake kirawo su, sai a samu musu waje su zauna, ko da tsakar gida ne yaro yana fitina-fitina, sai a ce samu waje ya zauna. Saboda an ambata a baya cewa da wahala ka samu gidan da babu wani aljin da yake kwana akan tsoro ko abin da ya kama da haka, to zai sauko ya shiga harkokinsa shi ma. Saboda haka sai a kama yara, sai a zaunar da su a gefe, ba a bari yara suna guje-guje a lokacin. Fa inna shayatin, sai Annabi ya ce, saboda shaytanu tantashiru hina idan, a lokacin suke fitowa su shiga harkokinsu, a lokacin suke yaduwa a wannan lokaci. Fa idza dhahaba sa'atun min al-layl, amma idan wani lokaci na dare ya wuce, fa khalluhum, sai ku kyale su, kamar an yi sallar magriba bayan sallar isha haka, to lokacin kuma shine kamar yadda na gaya muku, kamar karfe 11 safe ko karfe 10 zaka ga kowa kuma ya gama fitowa ya shiga harkokinsa, sai ga titi kazo ka wuce ba gosulo ba kaza, da kazo ka tarar gosulo tun daga nan haccan, amma yanzu babu ina suke, kowa ya shiga harkokinsa, dan kasuwa yana cikin kasuwarsa, mai aiki yana wajen aikinsa, mai office yana cikin office din sa, yana harkokinsa. To su ma shaidanin haka ne, lokacin da kamar sallar isha ta yi, to kowa ya kama position ɗinsa, su ma suna can suna harkokinsu, to babu laifi sai a cike su a lokacin, amma lokacin da suke fitowa a riƙe su. Abu na biyu, wannan na farko kenan, abu na biyu Annabi ya ce wa aghliqul abwaba, sannan ku rufe ƙofofi. Wannan kuma rufe ƙofofi ba ana yin su bane farkon dare wancan lokaci, a'a shi idan za ku kwanta kenan, idan dare za ku kwanta. Kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah ta'ala hadisin Bukhari, wannan lafazin Bukhari ya nuna haka, idan dare yayi sai a rufe kofofi. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace wazkuru smallahi, ku kira sunan Allah, ku ambaci sunan Allah lokacin da za ku kulle kofofin ka, ba kulle kofar ka da ake so ba, lokacin da duk zaka kulle kofar gidanka ka ce bismillahi. Sai Annabi ya ce fa inna shaytana, saboda shaytani la yaftahu baban, baya iya bude kofar da take mughlikan kullalliya, amma wacce aka kulle da me, da bismillah, ba da sakata ba. An fahimta, sakata ba ta hana shaidan ya shiga gidanka, ba iska ce ba, iska ne, saboda haka yanzu iska ba ta shigo mana nan wajen, duk yadda ka rufe window, ka rufe kofofi, iska za ta shigo. To shi ma haka ne, saboda haka ran ka rufe kofa ba ka tsira ba, amma ka ce bismillah shi kenan. Saboda haka duk lokacin da za mu kwanta bacci, ƴan uwa, mu rinƙa rufe kofofin gidajenmu, kofar gidanka, kofar ɗakin da kake kwana, duk sai a rufe. Idan akwai windows ma duk sai a rurrufe, sai dai idan akwai buƙatar a buɗe saboda iska ta shigo, misali lokacin zafi ne ana buƙatar iska, mutum ba zai kulle kansa ba, saboda haka zaka buɗe gwargwadon inda zaka samu iska. Amma dai musamman kofar shiga gida, kofar shiga ɗaki, to a kulle su duk lokacin da zaka kulle, in mukulli ne lokacin da kake sawa sai ka ce bismillah, sai ka kulle. Wannan bismillah da kai babu wani shaidanin aljini da ya isa maka kutse a cikin ɗakinka. Haka nan kofar gidanka lokacin da kake kulle ka ce bismillah, bai isa ya shiga maka cikin gida ba insha Allah ta'ala, sai ka kwanta lami lafiya ka tashi. Amma ka zo kawai ka banka gida ka rufe ka tafiyarka, to za su yi ta shigowa, za su yi ta shigowa, sai a ta, in ma ba su cutar da kai ba, sai a ta samun mafarkai marasa kyau da sauransu. Dan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kai tsaya gama da cewa al-hulmu minash shaitan, mummunan mafarki daga shedani ne zai zo ya tafirgita ka mutun ya tashi ta gumi ya kasa bacci kai mafarki an biyo ka da gudu ga kanan ka fado daga sama ga mucijin ya biyo ka ga kaza tsaye tafirgita ka ya hana ka zaman lafiya yana gefe ne ma dariya to duk irin waɗannan abubuwa ɗan uwa mu kiyaye su insha Allah ta'ala Allah zai kare mu daga waɗannan abubuwa abu na biyu kenan ɗan uwa abu na uku sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi cewa uku qirabakum sannan ku kukkulle bakin salkokinku salka ita ce zakar da ake tanada nan zubarwa ko to kun san da zari ake kulle ta to ku rinka kukkulle bakin salkokinku a wadhkuru ismallahi kuma ku ambaci Allah lokacin da kuke kullewa wa khammiru aniyatakum sannan ku rufe kwanukanku ko kwarranku duk kwanukan da ake amfani da su a gida sawa'un akwai abu a ciki ko babu sai a rarrafe su ko kuma a kikkife su sannan duk lokacin da ake kikkife su kuma qur'an sallallahi sai ambaci sunan Allah sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa walau ta'rudu alaiha shay'an ko da ku samu wani abu ne ku gindaya musu ma'ana ko da irin mazubin babba ne haka baho ne ko daru katoto ba shi da murfi to a samu wani kara ko sanda sai a gindaya a kansa abinda ake bukata lokacin da zaka dora sanda sai kace bismillah shikenan ka gama kaga ashe ba rufe wacce take kawo tsari daga shedanin ba ko menene yake kawo tsari daga shedanin shine bismillah tunda an rufewar ce idan ka gindaya sanda akan abinda yake a bude wannan sanda zai rufe abin gaba daya ba zai rufe ba amma an kace bismillah babu wani shedan da ya ise maka illa a cikin wannan abin shi yasa ƴan uwan mu lura da wannan shi ma duk abin da muka san mana amfani da shi a gidajen mu koya wa iyalan mu waɗannan duk lokacin da za a kwanta bacci kaga akwai al'ada mai kyau da iyayen mu za ku ga galibi idan aka wanke sai a kikkife kwanuka to wannan abu ne mai kyau a rinka barin su a kikkife abubuwan kuma da dole sai an bude su to sai a rinka sa abu ana rufe su ana bismillah duk sai ta bi mata gina ta rufe tana rufewa tana bismillah gaba daya insha Allah ta'ala ba abin da ya ce cutar da wannan abu amma za ku ga wasu hatta abincin da za a ci wani abincin wallahi sai ga abu da zai kwana ko babu shedani ko babu aljani akwai kwari masu cutarwa wanda wani idan ya sa maka baki a cikin abinci kace shikenan wani poison ne da yawunsa ko abin da ya kama da haka to shi yasa koyar addini in dai mutum zai bi ta yan uwa zai zo na lafiya insha Allah ta'ala sai a ba a rarrafe annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace abu na ƙarshe ke ne cewa atfi'u masabihakum sai kuma ku kakkashe fitilunku su da kun san suna amfani da me da aci balbal galibi da aci balbal ake amfani wuta ce zalla ba irin wannan wutar da take a jikin lantarki ba to shi yasa sai annabi ya ce duk lokacin da aka tashi za a yi bacci to kada a bar fitilu a kunne sai a kakkashe duk inda aka san akwai wuta sai a kashe hatta masu irin hura wuta haka wasu zaka ga sun yi girki sai a bar ragowar garwa shi wannan ba daidai bane ɗan uwa duk inda aka san akwai wuta a bita a kakkashe a sa ruwa a kashe ta haka nan hatta lantarki shi ma wanda yake cikin daki in zaka kwanta yi kokari ka kashe shi amma irin lantarkin da yake a waje wanda wannan yakan zama tsaro ne ga unguwa ko abin da ya kamata haka dan an bashi babu matsala amma dai na cikin daki wanda zaka kwanta kamata sai ka kashe shi duk ba a barin irin wannan abuwa lokacin da mutum zai kwanta malai yace wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitab Bada'il Wahyi babu khairi balil muslim hadisi mai lamba ta 1012 haka ya fitar da shi a cikin kitab al-Ashriba babun fil amri bi taghtiyatil ina'i simalati wal ika'u abinda ake nufi da al-ika'u shine rabtu fi as-siqa shine kulle bakin salka wa takhmirul aniya ay taghtiyatuha abinda ake nufi da takhmirul aniya shine ay lillibe ta ko rufe ta kamar yadda muka yi bayani a baya qultu sai malam wahidi yace fi hadhal hadisi a cikin wannan hadisi khamsatu awamir akwai wasu umarni guda biyar da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yayi a ciki wa ighlaqul bab abwabi wa ika'ul qirab wa takhmirul aniya wa dhikru ismillahi alaiha wa itfa'il masabih inda an-nawm sai ambace su umarni guda biyar ne na farko shine kafu sibyan kame yara rike yara lokacin da dare ya fare abu na biyu shine rufe kofofi abu na uku daure bakin salka abu na hudu rufe kwanuka abu na biyar shine kashe fitila sai malai ya ce fa ammal amranil awwal wa fa ammal amranil awwal wa thani amma umarni na farko da na biyu faqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam illatahuma fil hadith annabi ya riga ya bayyana illasu ya bayyana dalilin da yasa yace ayi su a cikin hadisin da muka karanta sai yace wa amma salisu amma abu na uku war rabi'u da na hudu fa bayyana illatahuma arwayat al-ukhra wata riwaya ce ta da ban tabayyana dalilin da annabi yasa yace kada ayi su ga riwayar nan mallan zai kawo yace fi sahihaini a cikin bukhari da muslim aiban anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala حقيقة أن نبت إرادة أمسي سأرى ثبت أغريشي ياتي غطوا الإناء كل اللي بيكرفي كوانكمكو كوكررنكو وأوكو السقاء سننكو أكو اللي باكين سلكوكينكو وأغلقوا البابا سننكو رفي كوفا وأطفئوا السراجة كوكمكشي فتلا فإن الشيطان حقيقة شيطان لا يحل سقاء بايا حالتا بايا إي أمبانيدا salkar da wala yaftahu baban ba kuma ya iya bude kofar da wala yakshifu ina'an ba kuma ya iya yayi ko ya bude kwanan da fa in lam yajid ahadukum illa ay ya'rid ala ina'ihi 'udan idan har mutum bai samu wani abu ba sai a sanda da zai gindaya akan wannan kwanan nasa to yayi haka wa yadhkuru ismallahi ya ambaci sunan Allah fa lafa alai aikata haka wato hadisi na farko ya nuna mana umarni guda biyu na farko da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yayi illarsu wadanne ne umarni guda biyu na farko shine kufu sibyan ko dame da rufe kofofi ko yawwa to sunan annabi ya nuna mana cewa annabi a shedan baya iya bude baya iya bude kofar da aka riga aka rufe ta lokacin da aka ambaci Allah su kuma yara ga dalilin da yasa aka ce a kame saboda shaytanu suna ya fita a lokacin yawwa to sai abu na biyu abu na uku da na hudu shine malai ka mana su a cikin wannan hadisi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nuna mana cewa shaytan baya iya bude a al-ina ƙwarya ko kuma kwanan da aka rufe shi aka ambaci sunan Allah sannan baya iya kunce dukkanin salkar da aka kulle ta aka ambaci sunan Allah wannan sune dalilai na biyu sai malai ya ce amma ammal amrul khamis amma umarni na biyar wannan umarni na biyar ɗan uwa shine kashe fitila yawwa barakallahu fikum shine kashe fitila fayubayyana illatahu alhadith fayubayyinu illatahu alhadith alladhi rawahu abu dawud wa sahih alhakim wa ibn hibban an ibn abbas shi kuma hadisin da imam abu dawud alimam alhakim inganta shi da imam ibn hibban daga abdullah dan abbas sun zo dan bayyana illarsa qala shine hadisin da annabi yake cewa ja'at fa'aratun abdullahi da abasi yake cewa wani bera ya zo fajarratil qatilata sai ya jawo lagwani lagwanin da yake akwai wuta a jikinsa fa alqatha bayna yadayin nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-khumrati sai ya jefa shi a gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda annabi yana kan wata dadduma ko kace sallaya abinda yake salla akai shine al-khumra allati kana qa'idan alaiha wanda annabi ya kasance yana zauna akan ta fa aharaqat minha mithla mawdi'id dirham sai wannan lagwanin da shedani ya dauko ko kuma da wannan beran ya dauko da wuta a jiki sai ta kona wannan dadduma ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gwargwadon girman dirhami gwargwadon girman kace kobo ko sulai to iya wajen sai ya kone a jikin da dumar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko sallayarsa fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idhanimtu idan za ku yi bacci fa atfi'u surajakum ku karkashe fitilunku ku karkashe duk wutar da take gidanku fa inna ash-shaytana saboda hakika shaydan yadullu mithla hadhihi yana shiryar da kwatankwacin wannan ma'ana yana shiryar da bera ko jaba ala hadha akan wannan mai wannan din shine wuta yakan nuna mata wuta ta je ta dauko ko ya nuna bera wuta ya je ya jawo shi fatuhriqakum su zo su kona ku ina ji wannan bayani amin shi kwanakin baya ko yawa ne mana isharar zuwa gare shi kun ga hadisin annabi ne ya fada sallallahu alaihi wasallam yace shedan yakan yi amfani da bera ko jaba kana bacci a cikin gida ka bar wuta shedan zai je ya wani tsumma ya kai shi kan wutar nan wutar ta kama a ja tsumman nan a kai shi cikin daki kawai sai da ka tashi ga gobara ta kama sau nawa ne ƴan uwa gobara ta tashi a cikin gida aka rasa mai tayar da ita da yawa lantarki ne me aka bari a kunne an yi a gane an rasa to ƴan uwa ga ɗaya daga cikin illar ɗaya ne daga cikin illar ba mu ce shi kadai bane amma dai wannan ɗaya ne daga cikin illar kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa shi yasa ba a barin wuta a kunne yadda sanyin ne yake nema ya shigo to ƴan uwa mu kiyaye idan muka hura wuta muka ji dumi duk lokacin da za a yi bacci a kashe wutan kada a bar ta a kunne dan galibi da sanyi za ku ga ko ƴan fire service suna sanar da mutane cewa a rinka kiyaye wuta da sauro saboda an fi samun gobara me yake haifar da gobara irin wannan a kunna wuta sai a bar ta sai a tafi a je a yi bacci ana cikin bacci kuma maybe a cikin daki aka ajiye sai wata riga ko wani kayan yaro sai ya faɗo kan wannan abin da ya kama da wuta kuma shikenan sai irin wannan abin ya faru Allah madaukakin sarki ya kiyaye مالتي قال الحافظ بابما لمي الحافظ ابن حجر الأسقلاني في هذا الحديث أتكلم أن حديثي بيان الحامل الفأرة على جر القتيلة وهو الشيطان أقول بيان أبن ديسا برأيك جاو لغنيكوس أمامي وتأجكي يجي يقول متاني مالتي شيني شيطان إنجي ابن حجر الأسقلاني أبن ديكي سا شيطان يجي جاو لغنم وتا يزو يقول نجد جم متاني to abin da yake sashi haka shine shedani ma'ana shedan yake sashi wancan aiki fa yasta'inu sai ne mu taimako da shi wa huwa aduwul insan dama shi shedan kuma kowa ya san makin dan adam bi aduwin akhar sai ne mu taimako da wani makin na daban tsira maki ne shedan ma maki ne kun ga maki ga maki sai me sai aiki kenan yawa shi sai annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi ce duk inda aka ga bera aka kashe shi kai sai annabi ya ba da umarni ce duk inda aka ga bera kashe shi ake ko a cikin harami ne an hana kashe dabba a cikin harami amma annabi ya ce dabbobi guda biyar fasikai ne a kashe su fil hilli wal haram a inda aka halatta da inda ma aka haramta da cikin harami in an gansu a buge su aka kashe daga ciki har da bera saboda yana haifawa da mutane abin da ba shikenan ba malai ce wahiyan nar ita ce wuta a'azana Allahu bi karamihi min kaidil a'da'i muna neman tsarin Allah madaukakin sarki da karamcin sa daga kaidin makiya innahu ra'ufur rahim hakika Allah madaukakin sarki mai tausayi ne kuma mai jin kai ne malai yace wannan magana an dauko ta ne daga littafin fatahul bari sharhu sahihil bukhari wa fi sahih muslim an jabir marfu'an haka nan hadisi yazo a cikin sahih muslim daga jabir bin abdullahi al ansari yace la tursilu fawashiyakum wa sibyanakum wannan hadisin kuma ya ƙara akan abin da sauran suka gabatar annabi ya ce kada ku saki fawashiyakum dabbobinku fawashi shine dukkanin duke da take mai motsi kamar raƙumi kamar sa kamar akuyoyi da tunkiyoyi da kaji duk dabbobin da ya sake dukiya ne to fawashi su ne fawashiyakum din annabi ya ce kada ku sake su sannan kuma kada ku saki kananan yaran kun ga wannan hadisi sai nuna mana ashe ba kananan yara aka kada aka ce a rike ba ko hatta dabbobi idan wancan lokacin yayi na farkon dare lokacin sallar magariba to kamata ya dinme dabba ya kamo kai sai killace idza ghabati ash-shamsu idan rana ta fadi hatta tadhhabu fahmatul isha hasse a mafi yawancin lokacin dare ya tafi fahmatul isha ko fahmatul layl shine zulmatul layl wa sawaduhu shine duhun dare lokacin da dare ya duhu shine na baku misali ne kamar bayan sallar isha to sai wannan lokacin ya riga ya shiga fa inna shayatina annabi yace saboda shaytanu tanba'ifu idza ghabati shamsu suna fantsamuwa suna zabara dan tashi zuwa ga harkokin su lokacin da rana ta fadi hatta tadhhabu fahmatul isha har sai mafi yawancin lokacin dare ya tafi sannan sai su sai kuma in za a saki yaran da dabbobi sai a sake su wal fawashi mala yace abinda ake nufi da al fawashi al mal al muntashir duke da take yaduwa dukiyar da take daduwa ko duke da take kai komo sune kamar kal ibli kamar raqumi wal baqar da shanu wa ghayriha da wasunsu qala ibn al jawzi babban malami ibn al jawzi abul faraj yake cewa wal hikmatu fi intisharihim hina idhin hikimar da tasa shedanu suke yaduwa suke fitowa a wancan lokaci na farkon dare anna harakatahum fil layli amkana min halahum fil nahari, motsinsu da daddare su yafi musu dadi, yafi musu zama daidai sama da motsinsu da rana. Kamar yadda mu kuma ɗan adam, motsinmu da kai komanmu da rana yafi mana dadi, yafi mana zama daidai sama da me, sama da daddare. Ina fata an fahimta. To abin juyawa Allah madaukakin sarki, idan kowanne ya samu damar rayuwa yadda ya kamata. Dan adam yakan rayu da rana, waj'alna an-nahara ma'asha, haka Allah madaukakin sarki ce. Rana shine yini lokacin da mutum zai kai ya komo yayi kasuwancin sai duk abin da zai yi, da dare kuma lokacin hutu ne. Sai ya ce waj'alna al-layla mai libasa, dare kuma sai ka je kwanta ka huta. To lokacin da kake kwance kake huta, su kuma arzumi sai aka ce ku fito ku yi harkokinku. Lokacin suke fitowa su ta harkokin su gaba ɗayan dare, idan dare ya huta kuma sai su zo kuma su kuma su huta. Ina gani an raba kenan ku, in aka ce haduwa za a rinka, sai a rinka samun matsala. Yawwa, man ibn al-Jawzi yace li anna adh-dhalam sawda duhu ajma'a lil quwa ash-shaytaniyya min ghayrihi, ya fi tattar karfi na shedanu sama da wani lokacin ba dare ba. Shedan ya fi san duhu kamar yadda ya fi san bakar kala. Mun faɗa wancan lokaci bakin abu ya fi kayatar da shedan, shi sai zaka ko dabba ce shedan zai juye zama ya fi zama bakar dabba, saboda ya fi san abin da yake na duhu, kalar duhu. Wa kadhalika kullu sawadin, haka ne ya fi san duk abin da yake baki. Walihada qala fi hadith abi dharrin, shi sama annabi ya faɗa cikin hadisin abi dharrin yace al-kalbul aswadu shaytanu, bakin kare shedani ne. Alaiti intaha, magana da aka dauko daga ibn Jawzi ta tike anan wajen. نقله أنه الحافظ في الفتح مالا ابن هجر الأسقلاني أقوى أن مغانا أتكلي تابن ساعتا نافته الباري في شرح صحيح البخاري وأنا نظام داكتا أنا إن شاء الله تعالى سيساتي ميزو أزام تاشا أكم مغانا عبد الله بن أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى أبدا مكفت إيدي الله يبام الله دنقب كسكري كو تنتقم هرشي دمكي الله يافي منه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.